This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan bitoci 2441 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau 5 ga watan Disamba shekara ta 2015. Bayan labaran duniya, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da tawagarsa a shirin mu tattauna, amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Yan kunar bakin wake guda uku sun kai hari cikin kasuwa a kasar Chadi a yau Asabar, suka kuma hallaka mutane akalla guda 27 kamar yadda jami'an kasar suka bayyana. Harin ya faru ne a wani dan tsibiri dake kan tafkin Chadi a wata kasuwar da take ci a mako-mako. Najeriya, Kamaru da Niger duk kasashen sun hada kan iyaka da wannan tafki na Chadi. Har yanzu ba wanda aka gano da alhakin wannan aika-aikar, amma jami'ai a kasar sun ce ko a baya-bayan nan yan Boko Haram sun kai makamancin irin wannan hari wanda mutane kimanin 47 suka mutu a tagwayen bama-bamai a tsakiyar watan Oktoba da ya shude, wanda Majalisar Dinkin Duniya ma ta yi tirda lamarin da ta ce ya haifar da akalla yan gudun hijira guda 60,000. Hukumomin Chadi sun ce jama'a su yi taka tsantsan, musamman ma da suke faman fafatawa da yan Boko Haram, wanda waɗannan hare-haren na iya zama wani hari ne da sukan kai domin yin ramuwar gayya ga 'yan ƙasar. A yau Asabar, ƙasar Iraki ta buƙaci Turkiyya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a ƙasar. Sun bayyana cewa jibge rundunar tasu babban cin zarafin 'yancinsu ne na kuma dokar ƙasa da ƙasa ta duniya a zamansu na ƙasa mai cin gashin kanta. Sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Iraki ta tabbatar da cewa rundunar Turkiyya ta aje tankokin yaki da makamai a cikin kasar ba tare da izinin gwamnatin ba, kamar yadda shi Prime Minister ya dada shaidawa. Ita kuma Turkiyya ta ce dakarun nata sun shiga Mosul ba shika ne saboda atisaye. Sojojin sun ratsa ta kan iyakar da ke da tazarar kilomita kamar 30 daga birnin Mosul, inda yake hannun yan kungiyar ISIS. Kafar yada labaran Turkiyya ta faɗi cewa sauke sojojin yana daga cikin yarjejeniyar mai gurbin rundunar musamman da suke gabatar da horar da sojoji a ƙasar, amma Amurka ta ce wannan baya cikin yarjejeniyar yakar ISIS da rundunar take yi, sai dai kila wani shiri na daban na Iraki da ita Turkiyya din. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajantawa al'ummar San Bernardino da ke nan Amurka kan mummunan harin ta'addancin da ya halaka mutane a ƙalla guda 17, inda wata mata da mijinta suka kai harin. Ya jaddada cewa babban abin da ya fi maida hankali a kai shine maganar tsaron rayuka da dukiyoyin Amurkawa. Hukumar tsaro ta leken asiri, wato ta farin kaya ta FBI, ina nan suna bincike akan al'amarin da suka kai wanda harin ya zama na kisan gillar ta'addanci. Shugaba Obama ya jaddada cewa mu Amurkawa ne, muna da jarunta, sannan muna da martabobinmu, saboda haka ba za mu bari a razana mu da ta'addanci ba. Harin dai wata mace ce 'yar Pakistan mai suna Tashfin Malik da mijinta Faruk suka kai. Gidan rediyon kungiyar 'yan ta'addar ISIS mai suna Al-Bayan a yau Asabar ya sanar da cewa Faruk da Tashfin suka kai wannan hari su magoya bayansu ne, kuma suna fatan Allah ya karɓi shahadarsu. Jami'an da ke halartar taron Majalisar Dinkin Duniya akan dumamar yanayi da ake yi a birnin Paris ta kasar Faransa sun yarda da daftarin yarjejeniyar da aka yi na maganar dumamar yanayi, daftarin da aka shafe kusan shekaru hudu ana tattauna yadda za a yi. Tsarin yarjejeniyar na nufin magance matsalar tiririn da ke fitowa daga masana'antun gas da makamantansu wanda yake gurbata sararin subhana. Masu kallon tafiyar al'amura na ganin saurari na akaba, inda suke ganin wane ne zai dauki nauyin wannan daftari. Suna ganin ya kamata a duba sosai kafin a kai ga matsayar yarjejeniyar a Juma'a mai zuwa. Masana kimiyya dai sun gargadi cewa matukar ba a dauki mataki akan dumamar yanayi ba, to mutane za su dandana kudarsu ta wajen sauyin yanayi na ambaliyar teku da mahaukatan guguwa da kuma fari akan amfanin gona. A daidai lokacin da sojojin Amurka guda 300 ke horar da sojojin kasar Ukraine a yammacin kasar, sun ce ita kuma cibiyar Amurka ta Pentagon da ke ta kalubalanci gurbataccen rahoton maganar makaman da ake kaiwa mayakan Ukraine a gabashin kasar. Pentagon ta ce ta kashe dala Amurka kimanin miliyan 260 inda suke bayar da taimako ga Ukraine tun barkewan fada a kasar. Sun ce taimakon Amurka da makamai da take bayarwa ya taka rawar gani sosai a kasar. Kakakin Pentagon ne bi Captain Jeff Davis ya sanar a wata takarda da ya rubuta wa muryar Amurka cewa mun ba wa Ukraine ingantattun makaman da za mu iya ba su iyawar mu, sannan kuma akan lokaci. Kwamandan da ke sa ido a harkokin horar da Amurka horar da su din a kasar, wanda shi ne kwamandan su a nan Amurka, Nick Duchet, ya faɗa wa muryar Amurka cewa a lokacin da aka kai ainihin kayan taimakon sojin a kasar, amma baya nan sai dai ya tabbatar da lafiyar su da kuma ingancin su kafin a aika su kasar ta Ukraine.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Ka'almasi Garba da tawagarsa a shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Sai fa amana aikin gafara, sabanin yadda kuka saba ji. Daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. To kai tsaye za mu shiga zauren mu na tattaunawa, wanda a yanzu yake bautin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da Nasayawa manoma. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, bayan dawowarmu daga birnin Washington, mun shiga gabatar da wannan tattaunawar daga tushe saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Don haka Abdulwahab Muhammad zai dora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Aminu Sidi.
To Alhaji Aminu Sidi, a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya, ka dai ji abin da waɗannan ɓangarori biyu suka yi bayani, kai a fahimtar kaya za ka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu?
Alhamdulillah, ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na amma an daɗe ana gugurmaya. Kamar ƙungiyar mu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa Central Primary, ba ma Hausa Fulani da Nasayawa kawai ba, a'a, Jarawa, Ankalawa, Angasawa, Fulani da Nasayawa, mun iya kokarin mu musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci, kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin Interfaith Mediation Center na Kaduna, wanda suka jagoranci su Dr. Ashafa da Pastor James. Shine chief of party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi kain da ana inda wani program da ake kira Tolerance Project, har aka yadda ana zama daidai, har ana fahimtar juna, ana yafiya. Yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganar gonarsa, har ya bada aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa. Wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi, amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan. Daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne, ba kabilanci bane, a siyasa ne suke kokarin su raba wadannan abubuwa. Kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zabe, cikin zabe, bayan zabe, kafin wannan ya jajjene a cimma nasaranta tsakanin Sayawa da Fulani. Daga Taba Ɓallewa har Ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin Bununu, Zol da Taba Ɓallewa, don da akwai jita-jita, wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara jirgin juna, sannan nan ka ga an samu matsala. To amma kowa ji a jikinsa, kowa ya nadama, yanzu neman zaman lafiya da inda ci gaba juna ake yi. Kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin Fulani da Sayawa ba ma daga manyansu kawai ba, a'a har ƙasa ƙauyuka, su daga tai masu gundumomi, akwai Alhaji Dan Madami, ƙarancinsu Alhaji Yusuf Bununu, akwai Baba Bitrus, rabaran Baba Bitrus ya taimaka kayan da na'in, akwai wani matashi ana ce masa Ezra, sun taimaka ƙoƙarin iyakan ƙoƙarinsu da sauran al'umma kamar su Malam Fa'izu, shi limamin Taba Ɓallewa, sun taimaka kayan da na'in da wani ana ce masa Yusuf Kwasu Halliru, da su waɗannan da hakimai sun iya ƙoƙarinsu yau da gobe. Aka ti iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba, muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi, aka kafa masu ƴan bijilante, da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri. Yanzu ina ganin Bafulatani zai iya karkaɗa shanunsa daga Taba Ɓallewa har Ɓogoro, mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su, za a kuma hukunta su, za a kuma biya ƙiyasinsu. Haka Bafulatani da ya ɓanna ko ya gudu, za a bullabi abu burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin, a haɗa shi da hakimin wurin, a yi ƙiyasin ɓarnan da ya yi da kuma biya. In da ya biya ba zai tare da wani matsala, sai haɗa shi da hukuma. Kuma alhamdulillah har yanzu ana ƙoƙarin wannan, kuma akan haka ake, sai dai ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan, ya ba su da abin yi, su yi ƙoƙari su kwantar da zuciyarsu, kuma kai zuciya ne su, a kuma ƙoƙari a tallafa musu musamman gwamnati, a ba su abin yi.
Ta koko Malam Madalla, don na dawo gare ka, to wasu matakai ne kuka ɗauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabanninku kaman su Dogara, Aminu Tuku suka ba da goyon baya don wanzu, ko kuma wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar wannan zaman lafiya ya ɗore kuma ya kai ga kunne da kuma ƙofar kowane a ɗan wannan yanki, musamman ma a ɓangarenku na Sayawa?
Ɓangarenmu na Sayawa ka matakan da muka ɗauka shi ne da cewa muna roƙon Allah, muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin Taba Ɓallewa. Bukaran kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin daɗi muke yi ba, a zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya, tunda mun fahimta a zo a gyara masallatan nan, ko da mutum zai wuce ne, ko da ya je kasuwa ne, ko da yana ina ne, don lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin, ga ruwa ya shiga ya alwalaya ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa. Shi ne mu kokarin da muke koma muke kokari kenan, da matakan da muka ɗauka kenan mu sai wanda Taba Ɓallewa samu a gyara ma masallatai abokan zamanmu mu zo mu zauna tare da su. Shi ne tabbacin zaman lafiyan da muke ganin, in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya da su.
To baya ga neman bukatan da a gyara musu musulmai wuraren ibadansu, kamar ku kuna zama a ɓangarenku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolinku?
Muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu sagu kauyuka kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin Tafabulewa idan muka ji shi da tsokanan ba Fulatani ko Bajari ko wani addini da yake cikin Tafabulewa nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkin mu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gulgudo don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su
to hadan wani gari ne wai kwa
Suleiman ma sanin da baba ke
kai haddo ne ko kuma ba haddo
ni jiki ne nan mi
okay wato me tsawatarwa na kungiyar mi yace Allah to wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'umman ku musamman ma gashi shi malam madalla yayi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya ne dorewa ya kankama
eto alhamdulillahi gaskiya mu a haka ma mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar din muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanun mu suna nan suna kiwo ka zan shi ba Fulatani damuwar shi inda dabban shi da yake kiwo zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga Tafabulewa muna sallah matanmu suna shiga gida-gida suna sai da nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa Annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista Dogara Yakubu da honorable Aminu mu ba abinda zamu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya The voice of America
Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babun sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta cito arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani, mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da babban limamin Kirista Rabaran Iliya Gata Malumfashi, wanda zai sake yi wa 'yan arewa jawabi. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa. Duk sadar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk sadar da samarin cikinta ban san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ban san amara da Allah ya tsora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin ƴan uwana mu yi hakuri mu daure mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne amma idan mun dage mun nemo ta ba a samun cin nasara da mafarki ba a samun cin nasara a zaune ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnoninsa a bayan ƙasa ƙarƙashin sharhin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana to wannan hanyar ne kadai zamu iya samun cin nasara zamu iya samun dacewa zamu taimaka mu junanmu zamu tausaya mu junanmu idan aka ce wani yana laifi aka hana shi an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi bane don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan manzon Allah ya ce duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka mu wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi aka tambaye manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce gashi an tabbatar ya kware al'umma yace ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu yi haka zamu samu cin nasara muna da wuraren noma muna da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alqur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altum duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangijin mu ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya zamu danne mu yanka ba ambaci Allah suwa za su yi mana gashi wa zai raba mana kuma samu ci idan muka ci lafiya zamu haihu lafiya za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan haka idan ko muka ce ba za mu wannan tsarin ba to mu za mu zo mu wahala kuma mu wahalar mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kadai ya san iya karshen sa dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan radio mai albarka kuma ya sanya mu wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mu koma su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya akwai wani bagire guda ɗaya nan so mai muhimmanci in tattauna da ku akan sa shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba kula ne kadai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan tabarbare sau da yawa ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka in uwa bayin Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana akan sa nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire ƴan uwa mu kalli shekaru 40 baya mu kalli shekaru sama da 40 baya a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin Najeriya akwai ƴan uwa masu rayuwa akwai bayin Allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ya tafi har ina kudu ko gabacin Najeriya ya je ya kiwon salami lafiya kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi barna domin ya san Allah yana kallonsa sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi daɗi sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa za ka iska mai gona zai zo da kanshi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan don ba ni da buƙatarsa za a ga mai kiwo shi da kanshi zai ce kai ga nono mun taɓo maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu wai wa'incan ba su suka haifi na yanzu ba ne to wace irin tarbiyya suka ba su ka ga ashe watakila akwai wanda ya shigo ya haɗa mu rikici ko ya zuga mu
shi ma rabaran Iliya gata cewa ya yi haƙuri da aiki da hankali ne mafita
to madalla to assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci jama'a mun shiga wani ƙarni na yanayi to Ubangiji Allah wata'ala shine mai komai mai kowa shine mai shimfiɗa mulki mulki daga Allah yake Allah shi ya yi dan adam Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi ke da kowa a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba wannan gwamnati tamu Allah ya bada ikon barin abin da ke mugu in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah yakan gudanar da su yadda ya kamata aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu yin komai ba don haka ina son tabbatar mana zaman lafiya shine ginshiƙin arziki da albarka zaman lafiya shine ginshiƙin samun arziki da albarka idan ƙasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun ƙaura don ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba ƴan wana kowa kake ko me kake ba wani abin jin daɗi illa iyaka a zauna labi lafiya sai faɗi ne a san abin da ake faɗi in yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a yi zai zama da amfani zai zama alheri idan haka ba ta samu ba kuma hanya sara bari zai faɗi mana kowa kake ko me kake ba wani abin jin daɗi da albarka kamar ƙasarka ƙasarmu Najeriya ta zauna lami lafiya zaman ladini lafiya din nan ni da kai muna iya bada tamu gudunmuwa gurgudu kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya bada tasa gudunmuwa gurgudu wato wata aya ta magana ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ai jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah yan wana wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata ayar ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ku yi jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka da kai da ke da ni yan Najeriya muna kaunar Najeriya to za mu kaunaci zaman lafiya idan muna kaunar Najeriya za mu kaunaci yan uwanmu Allah madaukakin sarki aya ta ce idan baka kaunaci dan uwanka wanda kake gani ba to baya da zaka ka kaunaci Allah wanda baka gani ba ina son fadi mana yan uwa maza da mata kowa ya kuskure daga kaunar Allah ya kaura daga kaunar Allah wannan mutum ya asara zaman duniya wanda kuma ya asara zaman duniya to na lahirin ma zai yi to ba maganin abun ina fadi maka yan uwana ayi hakuri lokacin da wani abu ya faru na dashin hankali a kai zuciya nesa a wannan aya kai mana jagora cewa kai hamzarin ji kai jinkirin yin magana kai jinkirin fishi gama fishin mutum baya aika adalcin Allah fishin mutum baya aika adalcin Allah wani abu da ake cewa da na sani to wani abu da za a shigar da mutum da na sani shine saurin magana kai hamzarin ji kaji koda da kai aka yi magana koda akan ka ake aya ta ce yi jinkirin yin magana idan ka yi jinkirin yin magana sai kana hakuritar da zuciyarka to sannan kuma in ma abin da dan kaushi ya zama ba daɗi a yi jinkirin yin fushi a hakurita wato hakuri maganin mai shi zo mu zauna zo mu saba haka wata karin magana ta ce zo mu zauna zo mu saba to jama'a idan kana da dan uwanka in wani abu ya zo na rashin fahimta juna har aka saba ka a zauna cikin bakin ciki ka a zauna cikin gaba
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to zamu mun ji cewa yan kunar bakin wake guda uku sun kai hari cikin kasuwa a kasar Chad a yau Asabar suka halaka akalla mutane guda 27 kamar yadda jami'an kasar suka bayyana hadin ya faru ne a wani dan tsibiri dake tafkin Chad a wata kasuwa da take ci mako mako Najeriya Kamaru da kasar Chad da kasar Niger dukkanin su sun yi kan iyaka da wannan tafki na Chad har yanzu ba wanda aka gano da alhakin wannan aika amma jami'an kasar ta Chad sun yan Boko Haram sun kai makamantin irin wannan hari a baya inda ya halaka akalla mutane 47 a cikin watan October da ya wuce a wasu tagwayen bamabumai da suka tashi inda majalisar dinkin duniya ta yitar da lamarin da ya haifar da yan gudun hijira akalla guda 60 a yau Asabar Iraki ta buƙaci Turkiya ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar sun bayyana cewa jibge rundunar ta su babban cin zarafin yancin su ne na zaman su ƙasa ɗaya kuma mai cin gashin kanta sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Al-Maliki ce ta tabbatar da wannan magana inda suke ganin cewa sun shiga kasar ba tare da izinin gwamnati ba
yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin Sai kuma Caleb Getacho da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.